manuniya. Tunda shi haka yake so za a yi ko ranar zabe za ta zo kuma in ya isa ya sake maimaita abin da ya yi
turka shi ashe dai ko na gauta jane sai dai idan rana ba ta bugai da kyau ba rikicin runguman numu fadin cikin gidan jam'iyyar PDP na zakulo shugabanni a Arewa maso yammacin Najeriya nake cida har ma ɗan ɗarikar kwankwasiyar da suka kwashi ɗan kallo na cewa
to ai babu dalilin da ka ce ka kale ko ina ba za a yi zabe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zabe shine wannan nan muka ce ba za a yarda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yi ba
sai dai ɗaya daga cikin jigajigan da tsayar PDP da suka shirya wannan taron gangamin zaɓo shugaban da tsayar PDP a ciyar Arewa maso yammacin Najeriya ya ce rigimar ma iyawa ce a yi
mu ba fa irin APC ba ne mu muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta
shi ko na hannun daman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Faruk Adamu Aliyun jihar Jigawa cewa yake idan ƴan Najeriya ba su gamsu da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za su iya ɗaukar mataki
yadda misali muka zo muka kori jama idan ƴan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba sai da dama an ta shi wannan na wasu jami'a
sai dai kuma gwamnatin jihar ta Jigawa ya ce dole ne a jinjina wa shugaban ƙasa Buhari
ko makiyin mu ko kiyin baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram baba Buhari ya yi rawan gani
waɗannan fa sai saye ne na so mun tabin miliyoyin da zamu murjino muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tara cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna al'umma mafita akan matsalolin da suka matsa musu lamba matuƙa sai dai maganar matso mafitar kuma ta zakulo shugaban jam'iyyar PDP ce ta kauran da aka wata wutar rikicin siyasa ta kama a cikin gidan jam'iyyar PDP har ma aka tarwatsa taron jihohin da ke Arewa maso yammacin Najeriya ba tare da an yi zabe ba wannan kuma shine dalilin da yasa manuniya ya ta bibi ba a sun bankaura da aka buga a wurin wancan taro Comrade Sa'idu Bello na hannun daman sanata Bello Hayatu Gwarzon da shike neman shugabancin jam'iyyar PDP a yankin Arewa maso yammacin Najeriya da aka dagula wannan zabe ne kuma ya ce a gaskiyar magana mamayar su ƴan kwankwasiya suka yi
wannan zabe ya zama inconclusive kenan a Kaduna abinda zan iya cewa kan aro a Kalmar aine a ruwa ne ya karewa dan kada kuma Rabi Musa kwankwasa ya hango zaben nan an yi ba zai ba shi isa ya mamaye jama'a ya zo ya sa aka tada guri aka fasa gurare aka zo aka tashi aka ce an daga ba mai niyyar mu zo a tada fitina ko a rigima ko a sanadiyar kashe wani ko kuma bata dukiyar wani ko a jiwa wani ciwo ba amma tunda shi haka yake so za a yi to ranar zabe za ta zo za kuma a sake komawa kuma za mu ga inda zai je ya hana zaben nan gaba kuma in ya isa ya sake maimaita abin da ya yi
ba tabbatun bikin bugan kirjin banga dai duk wani wanda ya kokarin kawo matsala a da za a sake sabon zabe magana suke na cewa zaben ma ba zai yiwu ba domin ko ana nema ne a ci mutuncin ɗan kwankwasiyan da ya kamata a ce su suka ɗauki wannan kujera Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso ɗan kwankwasiya ne da kirkira kujerar sakataren tsare-tsare a jihar Kanawa kuma ya ce Muhammad Jama kwankwasiya ta tsayar kuma shi yake cin zabe kafin aka dabal gulwancin taro
an ce gwamnan Sokoto shi zai saiwa ƴan jam'iyyar PDP na Northern Zone form sai ya ce shi ba zai saiwa Kano ba to kamar yadda ya ce ba zai saiwa Kano ba
mai iya ga akwai kai ne
mai girma izinin Rabi Musa Kwankwaso ya ce to ai dama mu mun saba irin wannan za mu saiwa kanmu fom aka sai fom aka gama ashe tinima su sun saiwa shi Bello Hayatu fom wanda yake mutumin nan kowa ya san jam'iyyar APC yake mara baya kuma gandujiya yake yi a sarari ba wai abu ya ba to wannan ita ta sa muka ce inda aka bar kowace jaha ta kawo wanda take so mu ma jam'iyyar mu ta PDP a bari da jika jihar Kano a kawo wanda zai shugabanci zone inda muka hakura da na kowa mu ma a hakura da namu tunda an ce zonin haka yi
amma wasu suna ganin me ya hana ku tunda su wancan bangaren sun fitar da sanata Bello Hayatu kuma ku fitar da naku in ya so ƙuri'a ta raba gardama
mun fitar da Muhammad Jamu shi kuma jama'a suka je suka zaba musamman irin jihohin su Kebbi da Katsina da Kaduna da kuma Sokoto ma wani yankin duk da aka zo aka fara ƙuri'a aka fara zaben in ka dubi ƙuri'a duka Muhammad Jamu ake zaba ba sanata Bello ba
to amma idan haka ne kuna da nasara a zaben me yasa aka yi zargin cewa daga shigowar shi Rabi Musa Kwankwaso sanata kawai sai aka ga yara matasa da suke biya baya sun farma akwatin zabe
to ai babu dalilin da ka ce ka kale ko ina ba za a yi zabe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zabe kuma akan kujera kwaya ɗaya ta jihar Kano shine wannan muka ce ba za a yarda da shi ba ba zai yiwu ba kuma basu isa su yi ba kuma sun gani basu isa su yi ba
to ko ma wacce irin tikka tikkar tunkudin juna za a yi tsakanin magoya bayan waɗanda ke neman wannan kujera guda biyu su dai gaggan jam'iyyar PDP da su suka gudanar da zaben zakulan shugabannin ma sun ce wannan rigima ma bata girgiza su ba domin kwalliya ce irin ta siyasa a wannan ƙasa haka dai dan kwamitin tsare-tsare na wannan zabe kuma wanda shine shugaban kwamitin tantance waɗanda za su zabe honorable Ibrahim Aliyu Sono ya shaida wa manuniya
to wannan abu siyasa ne kuma siyasa ta gaji haka kuma ba wani abu ne na damuwa ba abu ne na cewa jam'iyyar PDP har yanzu mutane na nan suna bukatar ta ka san abu mai kyau ko bazawara tana da masoya da yawa amma dai abin da ya burge ne ba shi a manyan mu duka sun kaɗu gaba ɗaya ba wanda suna kallo ake da sake tuta daga zaben nan sai wani lokaci
amma anya alhaji soro kun shi yar kin karar gwamnati musamman ganin cewa ku yan adawa ne amma kun kama rigima cikin gida
to in ba rigima irin wannan ba to jami'a ba mutane kenan ai abu ne mai kyau ba fa kaji an ce an doke doke an kashe kashe bane kar ka manta shugabanninmu da gwamnatin mu da ke nan arewa da manyan siyasa mutun daga samun sa makarfi kwankwaso tambuwan jami'a da sun gwamnatin da gaba daya da suke tattare a munan nan moto ɗaya suka shiga boss suka tafi wurin taron nan moto ɗaya kuma suka dawo wurin taron nan so me ya kawo maganar cewa mu shirya ba a shirye muke ko gobe a sa zabe na sun fili za ta zabi yan Allah suya
amma za ku iya zaben shi ba gaban nan tun da dai ga irin wutar da aka ta fara kama
me zai hana ai ba abin da zai hana mu zabe mu fa irin APC bane mu muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta
mafi akasarin yan Najeriya sun yi zubar kurnar zube kur'u ne a ranar zabe da aka yi na shekarar 2015 da ke cewa zaton shugaban kasa Muhammad Buhari zai kawo sabon salon sauyi cikin sauri wanda wannan kyakkyawan zato ne kuma wasu ƴan ƙasa ke cewa ya riga ya koma musu mafarki kuma ba ma wai ƴan kallo irin na siyasa ba hatta na ƙariban shugaban kasa Muhammad Buhari da a iya kiran su da na hannun dama irin su tsohon dan masauki nan tare da Najeriya daga jihar Jigawa kuma tsohon dan takarar gwamnan da ya dinga bibiyar takarar shugaban kasa Muhammad Buhari honorable Faruk Adamu Aliyu ya ce hangen dala ne kawai suka dinga yi wa gwamnatin kamar za su kawo sabon sauyi amma da suka shige gidan gwamnati sai su ga abin da suka zata ba shi suka gani ba
da muka zo a gwamnatance tsakani da Allah ba mu taɓa zata lara sai ta kai da mu gani ba wato wani abin ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya akwai wasu abubuwa da dama da muka ringa su kan waccan gwamnati shi to shi ba shi sani da muka zo mu gashi abin gaskiya mu sai ya gake su to saboda wani abin za ka gwamnati ta yi misali ƙarin kuɗin mai ba inda ba su ga sanan muna tawaye cewa ba mu yadda a ƙara kuɗin mai ba da muka zo sai mu ga ashe wallahi ashe idan ba ka ƙara din ba matsalar ita ce duk kasashen nan da suke zabe da mu man Najeriya suke shi saboda ka ɗan Najeriya suke biya wa ƴan Kamaru ƴan Chadi ƴan Niger kuɗi domin ya domin yadda bodan mu take idan ka ce za ka tafi wurin haka Najeriya ba ta da hali za ta iya wala to ka ga irin wannan a lokacin da muke saba mu yadda a ƙara ba da yake mun sani amma da muka shigo sai mu ga shi shi kansa shugaba Jonathan lokacin da ya ƙara kuɗin da ya laifi ba kuma da yake demokradiyya yake da abubuwan da yadda misali muka zo muka kori jama'a idan ƴan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba sa da dama an tashi wani zaman zaɓar jam'iyyar
me yiwuwa mai sauraro ya samu sanyin saccewar gwiwa daga irin waɗannan kalamai da ke fitowa daga bakin waɗanda ake ganin sunan su yayi tambari a duniyar goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari musamman ganin babarin gwamnatin su kai ba suna ciki kuma suna ganin abin da suke gani amma dai waɗanda ke dafa da barafin iko kuma sun ce a gaskiyar magana dole a jinjinawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari haka dai gwamna Muhammadu Badar Abubakar na jihar Jigawa ya tabbatar wa da manuniya
ko makiyin mu ko kiyin Baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram Baba Buhari ya yi rawan gani ba sai na yi dogon bayani ba kun san abin da ya faru lokacin kun san saukin da aka samu akan harkar Boko Haram harka ta banditry zace-zace da kidnapping harka ce wacce ita ma ga dajiya wacce kun san an fara ita a South House wanda ake sace mutane ana karɓar kuɗin fansa sai ta zo ta haɗu da rigimar an kwacewa Fulani shanu an talauta su suka koyi wannan ɗabi'a suka shiga sabon abu ne da ya zo kuma ya kai iya fik ɗinsa yanzu da yardar Allah sauƙin muke gani sabo ne wanda lokacin da muke alkawari babu wannan abu da faɗi haka to kuma abubuwan da suka faru kafin mu zo kafin Buhari ya zo ya kawo wannan abu me yasa babu yawa ba shi da yawa a Jigawa saboda shugabanni na baya sun yi hangen nesa ba su ci burtali ba kuma sun kyautata wa Fulani kuma suna saurara Fulani kuma ba ta bari a zalunci Fulani saboda haka Fulanin Jigawa ba su da tunanin an zalunce su balle su ɗau fansa kusa daba da manoma.
To duka duka kuma bakin iyaka abinda muka dura cikin buhun manuniya na wannan mako kenan. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. Musamman ma dai abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwarin da shi ya kukkutsa ya kwaso mafi akasarin miliyoyin da kuka ji. Sai tashin Hausa na muryar Amurka da kan kawo muku wannan shiri kowace safiyar Juma'a. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.